mu ana daukar mu mata masu rauni ne, saboda haka idan abu ya faru in dai akan mace ne, wallahi maza suna da hadin kai, sai kiga sun hadu sun yi maka ta akai, wanda sai kaga su suka kai nasara, kai ba kai nasara ba. Mu kuma matan, a maimakon mu supporting ɗan uwan mu mata, ba ma yin haka.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Najeriya ta keɓe ranar 27 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar ƙananan yara, ranar da ake karrama ƙananan yara da ke makaranta daga ƙasa zuwa matakin sakandare. Za mu ji abin da waɗansu malamai mata ke cewa dangane da wannan ranar. Yau ma muna tare da Zainab Muhammad Bununu, wata ƴar fafutukar kare haƙƙoƙin mata matashiya daga jihar Bauchi. Za ku ji abin da take cewa dangane da koma baya da mata ke samu a fannin siyasa. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. A Najeriya sun shafa kusan shekaru 60 suna bakin ranar ƙananan yara duk 27 ga watan Mayu. Sai dai kamar yadda malaman da Kallabi ya zanta da su suka bayyana, ranar ba ta da wani tasiri a rayuwar yaran ko kuma makomarsu. Malama Hawwa Lawal Jibrin da Hadiza Tata Gwani sun share sama da shekaru 53 tsakaninsu suna koyarwa. Za a iya cewa sun gajiya, sun ga yau a fannin ilimi. Ga abin da suke cewa.
Ni ban ga amfanin wannan rana ba, ta ranar yara. Menene amfanin faritin da ake mayara? Me ake so su benefit a kan shi wannan faritin? Ai, idan ana so a ce wannan ranar yara ce, sai a samu wani abin da za a yi na musamman wanda zai zama positive impact a cikin rayuwar yaran nan. Kuma in aka ce faritin nan, ba kowa ke zuwa ba fa. Wasu ake warewa daban a ce an tafi da su wajen fareti, su sauran yaran suna gida. Wani daga nan ya tafi yawon shi ba a san ma inda yake ba, sai dare ya dawo. To ka tafi fareti, kawo ni tun daga fitowar rana har zuwa haduwar ta, tun karfe 6 kana wurin fareti har karfe 3, baka ci baka sha ba, kai ba a koya maka ba, kai ba a baka wani abin da zai zama wani abin da zai iya tasiri a rayuwarka a kan shi ba. To sai in ga miyan masudin yin shi, bai da wani benefit a cikin rayuwar yara, tunda ba abin da suke karuwa da shi gaskiya.
To malama Hadiza, inda a ce gwamnati za ta nemi shawararki da yake ke ma kina malaman makaranta, mene da za ki so ki ga an yi na daban da wannan ranar za ta yi tasiri?
To ni ma dai abin da na ga wanda ya kamata a ce za a yi wa yara, abin har yi tasiri. Ya kamata a ce kamar yaran an girmama su, an ba su abubuwa kamar yadda ita malama Hawwa ta faɗa. Kuma gaskiya ne, yara za su je ne su share rana a wajen babu ci babu sha tukunna. Wasu ma in suka tafi tun safe akan tashi kamar karfe 2 a dawo, haka kamar karfe 1 haka a dawo gida, daga baya kuma a ce su koma da yamma kuma duk za a yi wani wasanni da sauransu. To a hakan wasu yara ma ba sa dawowa gidajensu, za su zauna a wajen su ce sai sun jira an gama. Za su zauna da yunwarsu da ishirwarsu. To da a ce za a tallafa musu da wani abin da za a tarare su a wajen a ba su statistics wannan, to a nan kaga yara ma za su ji ƙwarin gwiwa yin abubuwan. kawai dai ni abin da na gani kenan. Sauran kuma yara ma wanda suke gida, wasu sukan bi su a hakan ma, ko da ba sa fiti, za su bi su su je su ma iyayensu ba tare da su sani ba. Ni dai gwamnati ko muke ba. Za a yi wannan rana da aka keɓance ta ranar yara, to a kyautata musu, a ba su abin da za su ci su sha, to a nan za su ji daɗin abin.
Malama Hawa, na farko dai ku iyaye ne, na biyu ku kuma malaman makaranta, ku kuna da wani ikon faɗa aji game da wannan lamari ko kuma wannan tsari?
To, ai ikon faɗa aji gwamnati kaɗai ke da ikon su faɗa su.
Amma kuna da ta cewa
malami, to ai shi malami aka ɗauke shi a cikin aiki. Za ka ga shi malami wa shi wa da shi da babu hudu ɗaya suke a wurin aiki. In ma ka ce kai malami ne a wani wurin ka je sai a kalle ka a raina ka. To ina ga a ce ka da abin cewa me za ka ce a wurin tunda ba a kalle ka da daraja ba. To share me za ka bada wanda za ta tasiri a bannin mutane. Ai babu ita.
Bari in zo gare ki Malama Hadiza. Yau da muke hirin nan an tsunduma yajin aiki a Najeriya. Yi mun bayani akan yadda wannan yajin aiki ke shafan harkokin ilimi. Kama daga firamare har dai kowane mataki na tsarin ilimin Najeriya.
To gaskiya kai na shafan tsarin ilimi. Saboda yajin aiki ne in an yi shi yara ba za su ko wasu ma yaran daman akwai yaran da suke son irin hakan ta kasance saboda ba za su samu su zo makaranta a koyar da su ba. Ba sa son zuwa daman. Amma yaran kuma da suke son karatu. Irin wannan yajin aikin yana don kwafar da su. Su ba su samu karatu ba. Su ba su zauna a gidajensu ba, suna yawo. Mu dai gaskiya wannan yajin aiki mu ba ma ganin tasirinsa a kai ne yara, saboda koma bayan ilimi ne a yara har ga Allah, ba sa samu a koya musu.
Malama Hawa, ni ma ƴar Katsina ce kamar ke, mene da kike gani yake kawo koma bayan ilimi musamman arewacin Najeriya wanda kowa ya sani?
Abin da ya kawo koma baya a ilimi a cikin arewa abu biyu ne zuwa uku. Na ɗaya, malamai suna bukatar su ma a koyar da su. Ka je ka yi NCE, ka taho ko ka yi digiri, ka yi first degree ɗinka a education. Ka zo ka fara malanta, babu wani training da ake baka. Ilimin da ka taho da shi ɗin da kake ta amfani da shi. Ba a yi advancing ɗinka ba zuwa wani level ɗin. To wannan abu shi ma yana kawo koma baya. Sannan population ɗin yara a cikin aji. Daidai yanzu ana samun sauƙi, ana samun gine-ginen azuzuwa da ake yi. Makarantu ga ana ta gine-gine infrastructures. To amma shi ma duk da haka akwai yawan populations na yara wanda malami ɗaya bai iya handling. Ake kana samun yara fiye da 50 a aji. At least in an baka aji yara 50 su za ka iya monitoring ɗinsu, su za ka iya controlling ɗinsu. Amma an baka yaro fiye da 50 ta yara ka kai controlling. Dole abin zai kawo ci baya koma baya da yawa a cikin ilimi a arewaci. Sannan abu na uku, kamar da kika magana, mu yaranmu a yanzu sun riga sun samu ransu wani abu ne na daban. Wani yaro bai damu ya zo makaranta ba, ko a yi yaya ba abin da ya dame shi. Ya riga ya san at the end in ya zo jarabawa za a taimaka mashi ya ci jarabawar shi ya tafiye shi. Za a taimaka mashi ya samu admission university ya tafiye shi. Ko in secondary ne za a ba zai samu admission ya tafi. Su kuma malami ga su nan, Allah na tuba. An baka albashi ba a yi wani abin da zaka ji daɗin albashinka ba, za ka ji daɗi ka koyar ma yaro shi ma ya iya. Za ka ga to ai nawa ake baka, nawa ne albashin ka? Ai bari kawai in je in zama na nima, ko kuma an ɗauke ka an kai ka wani ƙauye wanda baka iya zuwa, to ta yaya za a ilimi ya je wurin? An ɗauki wanda ke Katsina yanzu an kai shi Safana a ce ya je ya aiki, ta yaya zai je ya teaching a wurin? Ta yaya zai je ya koyar? To dole fa ilimi ya koma baya, ya ja baya sosai a arewa.
Inda gwamnati za ta nemi shawarar, menene kike gani ya kamata a yi? Wani mataki za a ɗauka na inganta harkokin ilimi a jihar Katsina da kuma arewacin Najeriya baki ɗaya?
Ni abin da zan ba gwamnati shawara abu biyu ne. Na ɗaya dai fuskan albashin malamai. Akwai abin da malamai suke cewa shi aiki malami baka iyawa, baka gama, kuma ba a yaba maka. To ya kamata a ce gwamnati ta kalli wannan abin da malamai suke, duk abin da za ka ga mutum yawancin manyanmu sai da suka fara malanta suka zama wani abu. Za ka ga wani ya zo saboda aikin malanta shi ne komai sauƙin samu. Da ya shiga ya fara sai fara hangen wani abu can, da ya samu sai tafi. me yasa saboda an ga albashin ma'aikaci bai da wani rana gare shi saboda an baka albashin nan shi kadai ne aka dogar ba wani allowance ba komai ba wani hazard ba komai wanda ko malami shike cikin hazard tunda allin nan da ake amfani da shi yana affected na idanun mu za ka hi malami ya kai wani lokaci har amfani da glashi to ya kamata gwamnati ta duba a taimaka malami a ƙara mishi albashi kuma duk abin da malamin nan ho yake yi saboda ƴaƴan mu muke mawa kuma saboda kanmu malamai abu na biyu kamar da ni magana na yaro onai kuri yaran mu a ba su a taimaka a ba a inganta musu wurin zama a tanada musu wurin zama a cikin aji in aka yi haka an wadatar kuma workshop da nace a dinga training din malami yana da kyau a dinga workshop ma malamai wanda shi zai ƙara musu sanin abin da ma ba su sani ba wanda ma suka sani ya kwanta musu za a ƙara tada musu wannan abubuwa nake so gwamnati ta duba ta yi la'akari da shi a taimaka mu domin mu samu ci gaban ilimi a cikin ƙasashe a cikin jahar mu da kuma ƙasar mu gabaki daya
neman ilimi wajibi yake a gare mu ko a ina muke dan gwamnati ba da mi take da fitin mu da shin wuta take yan uwa mene mu ilimi
Madalla shirin kallabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan kuna biye da shirin a makon jiya muka karbi bakuncin Zainab Muhammad Bununu wata ƴar gwagwarmayar kare haƙoƙin mata wadda take sha'awar ganin mata sun shiga siyasa dumu-dumu. A yau ta bayyana abin da yasa mata suke baya a fannin siyasa.
Kodi yaushe amma ana daukar mu mata masu rauni ne saboda haka idan abu ya faru in dai akan mace ne wallahi maza suna da hadin kai sai kiga sun hadu sun yi maka ta akai wanda sai kaga su suka kai nasara kai baka yi nasara ba mu kuma matan a maimakon mu supporting din ɗan uwan mu mata ba ma yin haka mun wawo karan kanmu muna da matsala saboda me yasa saboda mazan sun riga sun farraka mu ya mace ba za ta yi supporting ya mace yar uwanta ba ina rika mai ita wannan yar majalisar jihadin da ake magana a lokacin ni ma na taba yin magana a lokacin yanda aka yi mata aka yi waje da ita din tunda yanda kowa yake da yancin da zai tsaya ya yi maganarsa ita ma ta yi magana ta sai a bata daman ta yi maganar ta in bai zo daidai da yanda tsarin doka yake ba tukunna a ce za a yi hukunta ta amma da yake ya mace ne shuru kake ji amma inda wani da namiji ne hakan ya kasance da shi zaka ga an yi ta kuma za a san a dauki mataki a
yawa to me yasa mata idan suka samu suka ga mata suna fuskantar irin wannan kalubale ko kuma rashin adalci me yasa mata ba sa tsayin daka ko kuma su dauki matakin nuna goyen bayan ƴan uwansu mata
kwarai da gaske akwai rishin goyen bayan mata a ni kullun ina fadan cewa ko siyasan kasar na ne wallahi idan har mace za ta fito ta tsaya ta zabi ƴar uwanta mace ko shugaban kasa ne mata za su yi dan aka sarin mu wasu zuwa su yi zabe wallahi mata ne matasa kuma ƴaƴan mu ne duk inda mace take matashi yana tare da ita saboda ya san cewa ita mai tausayi ne kuma za ta masa adalci saboda haka mu mata mu ne ba mu goyen bayan ƴan uwan mu mata shi yasa abubuwan mu suke tafiya wani iri kuma hakan ya samu asali ne game da cewa ko an jin kishi ne ko menene duk kuma an ce wai kuma Hausawa suna maganar cewa ciwon mace na mace ne, amma ba sa duba su na akari da wannan cewa ciwon mace na mace ne har ki goya wa ƴan uwarki baya. Wallahi ni a kullun ina fadan cewa in dai har ƴa mace za ta fito ta ce za ta goyi bayan ƴa mace ƴar uwanta, ba abu ba inda ba za mu kai ba mu mata.
To
wasu abubuwan za ku same shi da sauki da izinin Allah.
To bari in koma kan batun tsayawa ki takara, yi min bayani akan ainihin gwagwarmaya da kika yi a wannan, kuma me yasa baki kai ga nasara ba, kuma daga wancan ta tsayawa takaran kin hakura kenan ko kuma akwai ki da niyyar ci gaba da wannan fafutuka har sai kin kai ga nasara a wannan mataki?
A wancan lokacin da na tsaya takara mun fara kamfen da sauransu, to sai aka zo aka rushe maganar zaɓen ƙananan hukumomi. Abin da yasa kenan duk bamu kai wani labari ba, amma na dan fuskanci matsaloli haka, yaya ina ya mace Bahaushiya zan tsaya takara a karuwanci ne a menene irin kalamai da marasa jaki wanda zai zubar maka da mutunci ba irin wanda ban fuskance shi ba. Amma ni tunda na san cewa na yarda da kaina a kullun, dama abin da nake faɗa kenan. Ki yarda da kanki kuma ki san cewa za ki iya. Kawai ki yarda da kanki, in kika yarda da kanki to za ki iya yin komai in dai ta ɓangaren ci gaban rayuwa ne kuma al'umma su amfana. Ki yarda da kanki farko, in kika yarda da kanki komai za ki iya, ni ban damuwa da duk wasu kalaman da ake faɗa ba. To amma sai aka zo aka ce an fasa maganar mazaɗin ƙananan hukumomi, sai aka naɗa kantumomi, shine abin da ya kawo mana abin nan kenan.
To kantomomi kin gamsu da yadda ake zaben, domin wannan affirmative action din da mata suke maganan samun a basu kaso 35 cikin 100 din nan, ba wai sai ma an tsaya takara ba, wannan ma ya hada da guraben shugabanci da gwamnoni suke bayarwa ko kuma ake a hukumance dai gwamnati take bayarwa a jihar Bauchi, ya lamarin yake?
Eto alhamdulillah a jihar Bauchi wannan karo kaman a yanda nake fuskanta an samu ci gaba, dan shi ne girma gwamnan jihar Bauchi gaskiya ya dan yi kokari ya babbawa mata matsayi sosai. Gaskiya mata suna nan a cikin gwamnatinsa ba kaman sauran gwamnatocin da suka cuɗe ba. Gaskiya ana dan samun ci gaba, amma mu muna buƙatar ma ya ƙaru ya fi haka. Muna buƙatar mata su zamanto an daɗa samun cewa mata sun kasance a cikin gwamnati sosai. Ba wai a ringa cewa wai, kuma ni a koyaushe ina faɗa cewa ba abin da za a ba wa mata fa ba wai ko alfarma ne ba fa, sun cancanta ne a basu. Kasancewar su ma suna cikin al'umma kuma mutane ne, kuma su ma suna buƙatar yanda ɗa namiji yake buƙatar ya yi rayuwa, haka ɗa mace ma take so ta yi rayuwa. To saboda haka ta cancanta ne a bata ba wai ko alfarma ba ne. Thank you.
Alisa haƙar mata a Najeriya da sauran ƙasashen duniya na ganin an dama da su a harkokin mulki ta cimma ruwa. Nan kuma za mu da sa'aya a shirin wannan makon, sai mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin lokacin da za mu karɓi baƙuncin Madam Helen Bako, wata 'yan Najeriya da ta shafe sama da shekaru 30 tana aiki a fannin harkokin kula da al'umma a nan Amurka. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Zainab Muhammad Bununu da bakin da muka gayyata a wannan mako Malama Hawwa Lawal Jibrin da ke malinta a Katsina da kuma Malama Hadiza Tata Gwani wadda take koyarwa a Azare jihar Bauchi. A madadin su duka, ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.